Ai daga cikin gida na fara aiki na fara daukan ma'aikata da masu ciso a wurina. In suka zo suna yin ciso sai su ce mu ai su sun yi ciso sun ce su ku zo mu yi. Na koya musu su koya mu haka muka koya wa juna har muka baro cikin gida kafin baro cikin gida mu dawo cikin shago. Ina da ma'aikatan da suka sun kai guda biyar. Yanzu na da ma'aikatan da suka 25.
Kallabin shirin ta wannan makon da ya kasance shiri na farko a shekara ta 2024 da fatar an shekara lafiya. Yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na kallabi, shiri ɗaya tilo da yake ba mata kafar faɗin abin da ya dame su da nufin neman mafita. Shirin banda haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa, yana kuma fayyace dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Kuma ko wata mace ce a arewacin Najeriya da ta yi fice a sana'ar da ƴan kasar Sin aka fi sani da ita a nan Amurka. Za ku ji ko wace ce da inda take sana'ar da kuma irin sana'ar da take yi. Za mu kuma zanzarci yadda aka shekara a Najeriya da kuma inda mata ke so gwamnatin kasar ta sa gaba domin kawo sassaucin rayuwa. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Kafin mu kai ga hira da kallabinmu ta mako, wata mace a arewacin Najeriya da ta fice a sana'ar da ƴan kasar Sin aka fi sani da ita a nan Amurka. Bari mu faro takon da hirar da shirin ya yi da waɗansu mata a Najeriya da suka haɗa da Jamila Hamisu, wata malamar makaranta, da Jamila mai iyali, matar wani mai unguwa, sai kuma uwar gida uwar ƴaƴa Abida Sani, waɗanda suka bayyana yanayin da al'umma ta shekara a Najeriya da kuma inda suke so gwamnatin kasar ta sa gaba domin kawo sassaucin rayuwa.
Komai kowa in yazo ya ce gwamnati. Ita ko ce gwamnati shi kundin ce. Ko ba haka ba. Idan mata ce za ta taba ba lalle bane taba. Ni dai abin da nake shawara gwamnati a taimaka. Gwamnatin nan fa ta san mutanen ta. Ta san adadin youth na ga wace a ba da statistics. Waɗanda ba su da aiki, waɗanda suke makaranta, ai muna gani a Turai ana yi. In dai an haife ka kana dan allowance din nan, me ya amfanin BBN din nan da aka sa aka yi? Duk saboda a tabbatar mu nawa ne.
Amma ai kuna ganin cewar Najeriya shi gabanta bai kai ga kasashen da aka shiga ba. Komi idan irin abubuwa haka ana samun dan taskaro, ana samun dan.
Ai saboda ba su bi yanda ya kamata ba. Idan yanzu na barin baki misali, gwamnati idan ta so za ta san kusufa gidan kowa. Misali polio nan da ake yi, ai kinga muna akwai yadda za a shiga kowane gida a yi musu immunization din nan, ko ba haka ba? A duba to me yasa idan alherin ya zo ba su gidan nan ba su raba da.
To amma na ji farko da kuke da kuwa fara magana kun ce tashin farashin mai da sauransu, ta ina kuke tunanin?
To abin da muke expecting muke nema daga wajen gwamnati shine kamar yadda gwamnati ta ce an cire tallafin nan saboda a taimaka mana, to kuma ba mu ga taimakon ba. Tallafi dai an cire, sai muka ga wahalar da muke ciki a da ta ninke ta nika da ake ba tallafin mu a mai da tallafin ba. Tunda waɗanda ma ake tunanin suna cin kuɗi ba mu ga hukuncin da aka yi musu ba. Kuɗin da aka wato a wajen su ba mu ga me aka yi wa mutum mai aka wa tallafa ba. To mai amfani tallafin nan dai shine dai akan wahala. Tallafin nan dai shine akan wahala, to ko a janye wannan a ci gaba da ba da tallafin nan mu samu sassauci. Saboda babu sassauci a lamarin. Lokacin shugaban kasa da ya wuce wancan zamanin an yi kuka wayyo wayyo, to wayyan ma sai ta dame wacce ake yin ta yanzu. dan Allah muna fata wannan sabon
yin yanzu yafi na rake
aiwa ba za ma ba haɗi ba haɗi
ga Abida tana ba haɗi
ba haɗi ma
fama zai hada idan da a zamanin shugaban ƙasan da ya huce zaki ji an ce kwana shinkafa ya kai 800 muna tagumi ya kai 1000 to yanzu ya kai naira 2000 har da 500 kwanan shinkafa wai shinkafa ta gida wai ta gida mafi kankantar kuɗi ita na je kasuwa na ji an ce min naira 2000 wai da 300 abin ya ban mamaki nace ta gida fa aka ce min i nace ba fa ɗan gwamnati ba aka ce min i nace to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nace ina kuma ga ta waje aka ce to yanzu dai ita ce last kuma shinkafan ma abin da zai baki mamaki ba wai irin mai kyau din nan ba wannan irin mai baki da ja din nan a hada a takuɗe kai
Tunani
kina cewa garin lokacin corona.
Wala garin lokacin corona ba yunwa. Kowa ya sani a kasar nan abinci enough a gida. Zaki ciki koshi. Amma yanzu abincin ma nan ɗaya ba albarka. Kin fitar da kuɗin ki. Wala ba albarka. Kina ci yanzu sai yunwa. Da kin ci abinci sai yunwa. Komai tsada, komai tsada.
Su ma ƴan kasuwa ya kamata duk da cewa abin yanda suke zancen cewa mai yanda suke siyo su ma ba sa kansu adalci. Mutum ya siyo kaya a farashi kaza in ya tashi zai ce ai na tashi sai ba zan mai da kuɗi na ba amma riba haka ka siyo shi ba to dan Allah da ƴan kasuwa su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah saboda idan Allah ya tashi kama su ba zai musu da dadi ba ya kamata su ma su ji tsoron Allah wallahi talaka na cikin wahala talaka na wanda ya fai yake iya samu abinci da zai ci safar rana da shi ne fa mai kuɗi yanzu amma da yawa babu yanda za a yi kiga almajirai sun yawa babu ba yaro ga ojen tuke idan aka rage miki ta ojen tuke ba ai akwai la a wani sabon samfari da yake shine ojen tuke mutum idan na miki take sai dan Allah sai maka mu ojen tuke to idan kika rage wannan ojen tuke din nan ai sai salar jama'a ya kare akan ojen tuke
to na ji duk batun da kuka yi akan abinci ne muku taba zancen lafiya ba ku taba an yi taba zancen ilimi
wai ai shine ake cewa ana ta kaiwa yake ta kaya to lafiya dai yanzu kusan kowa dai ya fi damuwa da abinci kin san in aka ci aka koshi wata ran to sai kiga cututtukan ma ba su cika tashi ba amma dai su ma lafiya dai ana nan dai ana ta fama
aiwa mun yan koma gargajiya
ya kici yanzu na yi
gargajiya
ba
a yi ba zuwa asibiti yawanci gaskiya inda ake tsufa an shashiya ba da ƙarya na gani zahiri ma magani yayi tsada sai kuma abin da zaki tsufa yanzu mota tayi tsada dan zaki je asibitin Fatalano zaki kashe 250 wani zai ce miki a daidaita sawu dano zaki din 150
kina an goma ce a sha
sannan zaki sannan magani in ya kama na 1000 ne zaki siya to kin dawo ma ta cikin ki kike rayuwa komai tsada
to wallahi
ai a wace zan tamma ga ai zan koma gargajiya ji kike
gargajiya ga tuni
dan yanzu zaki ga mutun da ganye ga kin bishiya ya tsinko na wata ai malam wane ne yace magani kaza da kaza in aka hada shi yana maganin cuta kaza to yanzu an koma duk irin wannan saboda su ga sunan na Allah ne amma dai na Bature kam yayi tsada
ta akalma dai malama Abida a shekara ta 2024 wanda bangare kike san a taba
bangaren da nake so a taba shine bangaren tattalin arziki yanda tsadar rayuwa ta yi muna fatan Allah ya sa ta sauka Allah ya sa yanda aka yi a 2023 hakan ya kar Allah ya maimaita mana shi a 2024 Allah ya kawo mana sauki da sassauci su ma kuma shugabannin mu su dube mu san cewar hakkin mu yana kansu Allah zai tambaye su akan hakkin mu da suka karba su suka ce za su iya to su yi kokari su ga cewa sun yi iya bakin kokarin su saboda wannan din yayi mu ya zo musu da sauki
to ba da majini
da harkan mai ina tunanin idan aka duba bangaren na oil sector aka yi gyara to fa za mu samu sauki wala Allah a sauki a gyara a rage mana kudin mai wala Allah su suka san dabarar da za su amma a duba sector din nan sosai saboda sector din yana affecting komai
ke kuma fa
to fata na ni dai yanda aka ce talaka zai ji dadi a kasar na wannan sabuwar gwamnati da ta hau dan Allah dan Annabi su duba Allah su sa mu shiga wannan sabuwar shekara a sa'a duk wani wahalalu mai ne duk abin da za a yi wa talaka a kasar nan abinci ne in dai abinci ya wadata komai a kasa zai yi sauki ba abin da zai yi tsadar rayuwa
za a samu tarbiya
domin komai sai da income komai sai da kuɗi rayuwa za ta tafi tarbiya ma sai da kuɗi
hada tarbiya
wallahi komai sai da kuɗi tarbiya yanzu zaki yi ta yanzu zaki yi wa danki kin tashi ba shi da abin da zaki sarrafa a gida ba shi da kuɗi ya zaki makaranta danki zai tafi dole sai da kuɗi
ba kudi haka zai da kina kallon su sai dai ita zama yanzu akwai wasu ina ga tun wancan tam din tun ma wata ga shekara ta tuwala hanzu suna gida saboda bayan da zasu fa kuti ake ba kudi.
To madalla kamar yadda muka faɗa kallabin mu ta mako wata mace ce a arewacin Najeriya da ta fice a sana'ar da ƴan ƙasar Sin aka fi sani da ita a nan Amurka waka aka ce a bakin mai ita ta fi daɗi ga kallabin mu ta mako.
Sunana Linda Umaru ni daga Siliri ne Gombe State Najeriya ina nan a California sauran California a Irvine ina da kasuwanci guda biyu da Allah ya bani a ƙasar nan America. So muna da kasuwancin sai da attachment da yin kiso sannan kuma muna da kasuwancin sai da abincin yan Najeriya.
To ɗaya daga cikin dalilan da ya sa muka neme ki domin shiga wannan shiri na kallabi shine domin naga waɗannan sana'o'i naki sun kahu sosai a nan California nan kasancewa ma galibi shagunan da ake sayar da kayayyaki da suka jibinci kitso a nan akan samu ɗan China ne suke da waɗannan shaguna ko ina kika je a Amurka yaya ne aka yi kika fara wannan sana'a?
Mun fara dai da harkan kiso. Na fara kiso daga cikin gida da mutum ɗaya ya zai zamanto mutane da yawa suka fara neman taimakon a sama musu kiso. So daga nan ne daga yin kiso muka zo muka buɗe shago muka fara sai da attachment da su mai ɗin kiso. So daga nan kuma Allah ya taimake mu sai muka zo muka sake buɗe sai da abinci, abinci irin na Najeriya. Saboda lokacin da nake cikin gida mutane suna zuwa suna kiso suna ɗan cin abinci a cikin gidana da na fito na bar cikin gida sai zamana suna tambaya na. So sai na duba nace to lallai akwai bukatan abinci a nan wurin na gida. Sai muka fara dafa abinci muna sayarwa cikin moto. Muna kiran shi food truck a nan America.
To a nan lokacin da kika fara zuwa na san cewa farkon zuwan ki America kina aikin banki ne, menene yasa kika bar aikin banki kika koma wannan sana'a a cikin gida ta yin kiso musamman?
Da na fara aiki a banki na zo na yi ciki yarinya na mai shekara 15 yanzu haka. Sai zamana na da wahalan reno kuɗin kai yaro zuwa wurin reno yana da wahala nan wurin. Sai na fara zama a gida na zuwa aiki a banki rana ɗaya a sati. Daga baya sai na samu ta hanyar wasa kamar da wasa muke fane kiso ma yarinya. Yarinya da ta je makaranta sai zama na mutane suka fara tambaya da waye mata kiso. So sai mutane suka fara tambaya so wannan ya bada suna na ma wannan, wannan ya bada suna ma wannan. Har ya kai ga mutane suka fara yin yawa sai na ga kai kison nan yana bani biyan bukatar modern ya fiye da aikin da nake a banki. So daga haka ne sai na ga akwai bukatan kiso a anguwanmu din sannan mutane daga nesa ma suka fara zuwa. So sai zamana na ga alamu akwai kasuwanci a cikin yin kiso sai muka fara sai da attachment muna sai da man gashi da su sauran kayan kiso duka.
To kuna waɗannan kayan kitson da kuke zuwa kuna da kuke sayarwa nan kuna sayo su daga Najeriya ne ko kuma daga ina ne kuke sayo su da mutane da su ba za su je su siyo kai tsaye ba? Daga wata ƙasa kuke sayo su ne ko da a kasuwa a nan Amurka kuke saya?
A nan Amurka muke saya a nan California. Daga Los Angeles the point of entry inda
ake
suna da warehouses ana kawo daga China suna ajiyewa nan mun kuma muna saya daga wurin su muna sayarwa mutane.
Kuna saya daga wurin waɗanda suka kawo kai tsaye?
Yes, haka.
To wani ci gaba za ki iya cewa kin samu ta wannan sana'a kuma waɗanne ƙalubale za ki ce kin fuskanta? Wace ƙalubale za ki ce kin fuskanta?
Yadda kasuwancin ya fara da tun da ni dama ba kiso na iya ba da na zo daga gida.
A nan kika koyi ɗan?
A nan na koya ɗan kaɗan da na zo da shi sai dai na yi shi sai na ga mutane suna son shi. Abin ya ban mamaki sosai. So sai zamana ba yawancin abubuwan da suke bukata na iya ba sai na zamanto na fara koyo da kaina. So in ka tambaye ni maka wani abun ban yi yau ba sai ce maka ka bani lokaci sai in zauna in bi cikin internet in shiga cikin su YouTube in dubi yadayin da yadda aka yi sai in yi shi na yi ta yin kuskure da yawa kan amma da kuskuren da nake yi din Allah sai sa mutane suna jin dadin shi da hankali da hankali har na zauna can wurin da samu gere-gere abubuwan da nake.
To wannan shago da kika bude na yin kitso din nan a nan California sai ka samu lasisi ne ko kuma zaka kama shago ne kawai ka ci gaba da sana'a ya ake?
To ni da na fara bincike abu a America kam yana da kyau ka yi bincike. Mutane da yawa ba sa bincike, in baka bincike ba ka san mene biyan bukatun da ya kamata zaka samu ba. Na je office ne na tambaya na ce ni kan ina son lasisi inda zan bude shago. Sai suka ce mun to zan nemi ga takardun da zan yi. Mai sauki na yi takardu. So na zo na kira kamfani na fara ga amsa kan cewa ni fa ina da takardun da zan yi sai kaya a wurin ku. Sai suka tambaye ni duk tambayar da suka tambaye ni duk takardun da suka tambaye ni nake da shi na ko na ba su. Sai suka buɗe mun account na fara sayan gashi daga wurin su. So sa'a na shine already ina da kasuwanci ya riga kama kasa mutane suna da bukatan su attachment din. To maimakon suna zuwa shagunan da suke zuwa suna saya sai suka fara saya daga wurin mu don mun san irin gashin da muke amfani da shi suman da muke da shi da yana attachment da muke amfani da shi na yin cewa kan mutum. So sai zamanin mutane suka bada gaskiya kan cewa mu da muke musu kiso mun san abin da ya kamata zai taimake su.
To kina da ma'aikata ne ko kuma ke kadai kike yi?
Ai daga cikin gida na fara aiki na fara daukan ma'aikata daga masu zuwa ai masu kiso a wurina. In suka zo suna yin kiso sai su ce mun ai su sun yi kiso sun ce musu ku zo mu yi. Na koya musu su koya mun haka muka koya wa juna har muka baro cikin gida kafin baro cikin gida na dawo cikin shago. Ina da ma'aikatan da sun kai guda biyar.
Ashe ke ma za a kirga ki cikin waɗanda suke da ma'aikatan da suke taimaka ma hukuma ke na nan Amurka.
Lallai kam da muka zo muka bude shago da farko. Ba mu kai shekara biyu ba shagon da muka bude bai da girma sosai. Is 1950 square feet. Amma da muka fara aiki ba mu kai shekara biyu ba daga wurin sai muka dawo cikin babban shagon da muke da shi da ya kai yanzu mun yi shekara takwas a nan wurin yanzu muna da wurin da yake da 3,500 a girman shi. So da na shigo muka fara yasa a karamin shago ne ina da ma'aikatan da sun kai guda goma. Amma kafin nan mu dawo nan da muke zata kuma mun sake budawa yanzu mun kai kaman kafan wurin ya zama kaman ya kai kaman 5,000 square feet yanzu. Yanzu na da ma'aikatan da kai 25.
Lalle daga dukkan su 'yan Najeriya ne ko kuma daga kasashe daban-daban na Afirka?
Daga kasashe daban-daban da 'yan Amerika masu nan aiki.
To wace kalubale za ki ce kin fuskanta a wannan sana'a?
Gaskiya lokacin da na fara kara su attachment masu sai da attachment companies in ka kira su don ba su saba da murya irin namu ba. Sai suna baka wayansu information da kaman ba za su bude maka akauntin ba. Because yawancin mu ba su sha ganin bakacin mutane ko kuma immigrants da suka zo daga wani kasa suna da irin wannan shago din ba. To waye ne ya dan ban damuwa amma tun da kana da kuɗi a hannunka in suka tambaye ka kana da 5,000 ko 10,000 suka ce musu kana da shi. Kamar kisan suna neman kuɗi to sai su ce maka to za a bude maka akaunt din. So a lokacin ya zamanto mutane suna zuwa in suka zo suka yi kiso duka suna mana kallon cewa mu dinnan kaman muna da tsoron Allah a jikinmu. Sai ya zamanto wani lokaci sai su raina kitan da muka musu don suna so su samu wani biyan bukata daga cikin abu da muke yi. Sai ya zamanto in muka yi wa mutane kiso sai su dawo gobe su ce mana ai kisan da ya kyau ba su ba ka sani kuma lokacin ina jin abin kaman to mai yawa abin da suke a garin nan kenan wata nisan da kuɗin su mu ba su. Amma daga nan muka gane akan cewa mutane nan suna neman su cuce mu ne. Sannan ma a tantan da kake aiki da su kuma suna koyon aiki yau kana zaman koyar da mutane ko mutanen da ba su America ko ayyuka. Suna gama wannan kana gama koyar da mutum suka ga mutum ya barka ya ce da zai gudana shi.
Haka.
To wai na abubuwan da mutum ya samu shi ne zaman to zan ce amma abarau da baki da gaskiya zan ce 100% is a good business. Kama mini yin kama mu ji da kai wani alheri sai da mata yake shigowa a
da Umaru kallabin shirin a wannan makon sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin albitir da Linda ke tafa da shi ga mata masu sha'awar fara kananan sana'o'i a Najeriya ke ma uwar gida za ki iya shiga wannan shirin idan kina da sha'awar ba da gudunmuwa ga ci gaban harkokin mata kada ki bari a bar ki baya domin hannu daya baya daukar jinka muna godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako Linda Umaru sai kuma wakilin Baraka Basir da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri ya kallon ku ayyo kallon ku kuma ka ga makallabi